Freak.
Sashen Hausa da muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masauraro, tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa a Jamhuriyar Nijar majalisar matasan yankin Tawa ta gana da masu fada a ji na garuruwan yankin da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya kan rawar da matasan za su iya takawa game da batun zaman lafiya. A Najeriya kuma za a ji hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda ta yi da mai magana da yawun hukumar shige da fice a Najeriya, Sunday James, kan sabuwar dokar visa da Najeriya ta fara amfani da ita a farkon wannan wata. Har yanzu a tarayyar ta Najeriya za a ji karashin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwariyayi, da Alhaji Nura Hassan Yakasai, kwamishina mai kula da ma'aikata da kuma harkokin kuɗi na hukumar alhazan Najeriya kan adashen gata da aka kaddamar a jihar ta Kano. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kare gwamnatin Trump game da yadda ya tafi da annobar COVID-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan Amurkawa sama da 210,000, yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban kasa. A muhawarar da aka gudanar a daren jiya Laraba da batun coronavirus ya mamaye,
they knew what was happening and they didn't tell you. Can you imagine if you knew on January 28th as opposed to March 13th?
Sun san abin da ke faruwa amma ba su gaya muku ba. Kun yi tunanin abin da zai faru da sun gaya muku a ranar 20 ga watan Janairu a maimakon ranar 13 ga watan Maris? Abin da za ku iya yi domin kare kanku sun sani amma sun yi rufa-rufa.
I can tell you, having led the White House coronavirus task force, that decision alone by President Trump bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization.
Zan iya shaida maka kasancewar ni ce shugabar kwamitin yaki da cutar COVID-19, cewar wannan shawarar da shugaba Trump ya yanke ita ce shawara mafi dacewa tun bayan yakin duniya na biyu. Na kuma hakikance cewa ya ceci dubun dubatar rayukan Amurkawa. Yayin da Trump ke burburewa daga cutar a nan Washington, Harris ta ce ba za ta yi rigakafin cutar ba in har shugaban kasa dan Republican ya amince da shi ba tare da goyon bayan masana harkar lafiya ba. An yi ta tafka musayan kalamai masu zafi da farko, amma bisa dukkan alamu an yi cikin mutunta juna fiye da yadda aka gudanar da na shugaban kasa a kwanaki 8 da suka shige. Yan takarar sun yi muhawara ne a ɗakin taro inda aka hana baki da suka ki saka takunkumi shiga. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda yake jinyar COVID-19, ya koma ofis jiya da Laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. Shugaban ya taka daga gida zuwa wurin aiki don tattauna batun tallafin coronavirus da ya ƙi cinyewa da batun guguwar Hurricane Delta. A cewar jami'ar fadar White House, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jin kaɗan da tabbatar masa da batun, kuma ya tattauna shirin tunkarar matsalar da gwamnonin Texas da Louisiana. Trump ya kasance babu alamun rashin lafiya a tare da shi na tsawon sa'o'i 24, a cewar likitar White House a wani bayani da ya bayar jiya Laraba da safe. Jami'an lafiya a jihar Wisconsin sun bude shingaye a mazaunin asibiti a filin baje koli na jihar a jiya Laraba kusa da Milwaukee domin kulawa da masu COVID-19 da ke kokarin fin karfin asibitoci. Kaso 16 cikin 100 ne kawai na gadajen asibiti 11,452 suka rage a ranar Talata da rana, inji hukumar lafiya ta jihar. Adadin waɗanda ke da COVID-19 sun kai 853, adadi mafi yawa tun barkewar annobar, a cewar wani shiri da ke sa ido akan cutar. kuma mutum 216 suke karkashin kulawa ta musamman. Ana dora alhakin karuwar cutar kan bude kwalejoji da makarantun primary da kuma yin amfani da takunkumi da bada tazara da jama'a ke yi. Jihar Wisconsin ita ce ta uku a wannan mako a duk fadin kasar da ta kasance jiha da cutar coronavirus ta fi muni. To shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba. Sun ba da rubutaccen bayani ne da ke cewa sun bude dukkan hanyoyin biyu bayan zama da aka yi da jami'an tsaron Sudan da majalisar tsaro, inda suka amince su aika da wakilai bisa jagorancin General Ibrahim Jabir su tattauna da al'ummomin Beja domin magance matsalolinsu. Masu zanga-zangar sun ki amincewa da wani sashi da ake kira The Eastern Track da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a Juba da suka ce bai kare haƙƙinsu ba. Wasu da ake zargi 'yan ƙungiyar ISIS ne su biyu da suka shahara wajen garkuwa da mutane da suke kiran kansu The Beatles suna Amurka, inda za a gurfanar da su gaban shari'a a cewar jami'ai. An maido da mutanen biyu, Alexander Amon Kote mai shekaru 36 da El Shafi El Sheikh dan shekara 32 Amurka ne daga Iraq, inda suke tsare a ƙarƙashin kulawar sojin Amurka fiye da shekaru biyu, yayin da Amurka da Birtaniya ke ta jayayya akan batunsu.
Kuma da labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da yankin tawa na jamhuriyar Niger, inda mazauna garuruwan yankin da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya ke zaman ɗarɗar sakamakon matsalar tsaro, al'amarin da ya kai ga majalisar matasan yankin na tawa ganawa da hukumomin tsaro da sarakunan gargajiya da matasa da dai sauransu kan rawar da matasan za su iya takawa wajen samar da zaman lafiya a waɗannan garuruwa, musamman Madawa da birnin Kwanni, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka a yankin tawa Haruna Mamman Bako ya hada.
Matsalar tsaro da arewacin tarayyar Najeriya ke fama da shi ya haifar da zaman tartar a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar da ke iyaka da wannan yankin na tarayyar Najeriya, inda sai da ta kai ga hukumomin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗaukan matakai na a yi ta ƙare kasancewa yankunan Maraɗi da jihar Tawa da wani lungun jihar Doso na fama da shawagin 'yan bindiga daɗi masu satar shanu ko ƙware kuma masu garkuwa da mutane. Abin da ya sa hukumomin na jamhuriyar Nijar suka tunkari wannan lamari a wannan lokacin, wanda ya soma dokar hankalin mazauna yankunan Maraɗi da jihar Tawa, inda ministan cikin gida a wannan lokaci ya gana da mutane da dama na waɗannan wurare daga cikin wuraren na gundumomin gidan Rumji da na birnin Kwanni, inda birnin Kwanni sama da shekara guda da ta gabata Bazoum Mohammed a lokacin yana riƙe da muƙamin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya cewa jama'ar da suka sadu da shi
a wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya, musamman wajen yayya da wajen mun tsaika, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba, wanda kuma niyyarsu ba ta ƙorance ba, suke yunkuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe. Abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan ƙasar Kwanni.
Wannan lamarin shi yasa shugaban hukumar matasa na jihar Tawa tare da hukumomi na yankunan iyakar jamhuriyar Nijar Najeriya da sarakunan gargajiya na wannan yanki da shugabannin rundunonin tsaro na wannan yankunan da ƙungiyoyin matasa suka kai ziyara a yankunan da ke fama da wannan matsalar ta zaman ɗarɗar, kamar yanda shugaban hukumar matasa na jihar Tawa ya yi mana ƙarin bayani.
Mui rangadi cikin jihar Tawa, departament ta Kwanni da Mada, da zokan da muka aiki su ne Bangi da Sabon Gida na Mada. Wannan komin su ne adda garuruwa wanda muna da iyaka da Nigeria. Kwanni ita ma ta da garuruwa wanda muna da iyaka da Nigeria. Su da wannan ziyarar da muka yi da kai shi ne don mu tattauna da matasa abinda shahi tsaro na wannan yanki. Su ne a kusan iyaka, don duk lokaci ana kawo musu hali, ana zakwa ana ɗaukan mutum a kawo kuɗi, kwaɓare suna zakwa suna amsa kuɗi gare su, suna amsa zakka da sauransu. Su hada lokacin da magana ba ta yi to babu wani kwana na kirki sai dai in kaga sanya ta waye dan baka tabbacin ba zaka an ka hari boshinka ko an ka saka amsa kudi gare ka ya zai yanzu baka aiwa ta hek ka zo kasuwa ko ganin wani ana ta maka zo ka ɗan sai dai yanzu an zo a biyu shin a biyu dan shi da samu ka zo muka yi hida da matasa mun ka zonna musu ya ne ya kamata na matsayin mu matasa ciko annan garuruwa mu kawo namu taimako abinda shahid tsaro bisa na iyaka mun tai tare da wakilan shaban tsaro dukan surgan su guard police da masu aikin tsaro wannan da prefect da miruka da wakili da sarki na wannan yankuna da malamai don gudan mu kwatanta ma wannan matasa farama da muhimmanci abin tunda su kansu suna ke jin abin kullun ko ci saya sun doka mana alkawari za su ba insha Allah zaman tsaro hadin kai dan a ciyo wannan abubuwa
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda sabuwar dokar bizar da kasar ta fara amfani da ita a farkon watan nan na kunshe da wasu sabbin sauye-sauye da za su tafi da zamani sannan kuma akwai matakai da diplomasiyar kasa da kasa suka amince da su mai magana da yawun hukumar shige da fice a Najeriya Sunday James ya yi karin bayani a wata hira ta musamman da yayi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ga yadda hira ta su ta kasance
Bizan an yi shi ne don samun kwararru a harkan fasaha da kere-kere da wasu harkan ilimi na kimiyya wadda ba mu da irin su a cikin gida. Wasu a cikin bizozin kuma don harkan yawace-yawace da ake ce da shi tourism da kuma visa na karamin lokaci da ake ce da shi short visit visa.
To yanzu kudaden visa ma an sauya suke nan su tafi daidai da na kasashen da mutane ke shiga da fita a cikin su.
Wato shi visa doka ne na yadda wani ya shigo kasar ka. Doka ce kuma na hana mutane zuwa kasashe. Visa ya zamanto takunkumi ne na tsaro wanda zai iya bada ikon shiga zai kuma bada ikon a hana mutum shiga wani kasa. Mu a nan Najeriya wannan sabbin kudade da aka sa na bizan nan ba wai an yi shi don wani dalili bane amma ana ce da shi a turance principles of reciprocity wato ramakon gayya in ka bani 10,000 ni man sama 10,000 in ka samu 20,000 ni man sa maka 20,000 to haka dokan diplomasiya yake shi biza akan yi harka ne da shi na tsaro akan yi harka ne da shi kuma na shigar da jama'a akan kuma harka da shi na hana jama'a wanda ba a so shiga wani kasa shiga to kin ga kenan ba wai wani abu ne sabo ba ba wai sabo salo bane sai dai dan gyaran fuska ne da aka yi da aka ce mutum yana da kyau sai hada da ado to shine abin da aka yi
to yaya alakar Najeriya da kuma wasu kasashe na Afrika duba da cewa Najeriya ita ce babbar yaya a nahiyar Afrika
Najeriya kuma kin ga babban yaya a Afrika ba zai zamanto muna zaune a nan a ce mutane mu ana ci musu fuska ba in aka ma mutane mu 10,000 sai mu yi wa wannan kasar 10,000 in suka mana na 20,000 visa mu wa musu na 20,000 in kuma harkan tsakanin mu ba visa ne to su ma za su shigo ba visa to kin ga dokan kenan akwai kuma dan gyara da shugaban shige da fice na Najeriya Muhammadu Babangida MFR yayi hawan sa kujera ana ce da shi automation wato shine an sa engine na'ura wanda zai sa ba lalle sai dan adam ne zai karbi takardar hannunka ba kuma lalle sai dan adam ne zai ma rubutu ba zaka yi application dinka akan na'ura zaka samu approval dinka a na'ura zaka biya a na'uran wanda ake ce da shi na zamani to automation din na an shi wa temporary work permit da kuma visa on arrival ko kuma e-visa system din mu visa zai da aka yi sabbi da ake ce da shi Nigerian visa policy 2020 an yi su masu category guda uku sannan muna da 79 classes wato a turance kenan wannan bizozin ya hada da visa da aka yi wa mutane wanda suke kire passports kamar na kasashe guda biyu ana ce da shi dual citizens an yi kuma visa on arrival wa masu rike da passport na African Union akwai kuma visa on arrival na masu zuwa harkan yawace-yawace da ake da shi tourism sannan akwai visit visa wanda aka yi wa masu zuwa su zo ga iyale da kuma abokane akwai da ake da short visit visa wato visa na karamin lokaci guda 28 sannan akwai temporary residence na zama dan karamin lokaci an shi guda 36 sannan akwai permanent residence zama mai dogon zango an shi na mai guda 15 wato in kika hada 28 28 da 36 da 15 zai baki 79 classes of visa
To yanzu ma dai muna tarayyar Najeriya inda za mu ji ƙarshen hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwariyayi da Alhaji Nura Hassan Yakasai, kwamishina mai kula da ma'aikata da kuma harkokin kuɗi na hukumar Alhazan Najeriya kan ƙaddamar da adashen gata ga maniyyatan aikin haji na jihar ta Kano. A baya an ji muhimmancin wannan adashen gata ga maniyyata, a yau kuma za a ji yadda tsarin adashen gatar yake.
Iyakacin ƙarfinka ne idan kana so ka ya dogara ga kudin aikin hajin da aka sa a shekara. Idan kana so ka je wannan shekara mai zuwa ne haka ko nan da shekara biyu, to abin da aka sa zaka in zaka ajewa abun nan da yawa haka yadda zaka iya bi a cikin shekara biyu zaka iya yi. Domin shi wannan tsarin akwai kasashen da suke yin shi kamar su Malaysia, su Indonesia, haka su sun yi nisa a ciki. Saboda haka zaka ga su ma wasu daga cikin alazan masu shekara 20 wani ma 30 tsayuwar rayuwar su zaka ga suna yin abun adashin har zuwa lokacin ya kai.
To yanzu misali idan na tara kudaden nan kuma aka zo aka yanke aikin haji, kudaden kujera aikin haji kuma na tara da yawa, ya za a yi ko kuma bai kai ba?
Na farko dai idan ka aje kudin nan ba kawai aje su za a yi ba. Abinda nake nufi a nan shine yanzu a ce kamar misali a sa kudin aikin haji miliyan 1,500,000. So idan ka zo ka tara kana tara haka kai wajen miliyan 1, ai ba aje kudin kawai za a yi ba, ana juya su ne. Su bankin Jais mun yi da su za su dinga juyawa, kuma duk ribar da suka samu a juyawa kowa za a bashi kasan shi da shi mai kudin da ya aje da kuma su bankin har kuma da hukumar alhazai. Saboda haka sai ka ga wataƙila yayin da ka aje miliyan 1 zai ka ga an Allah yadda suka ga riba watakila ta ja ma wajen 100,000 ko kuma 500,000 ɗin da za ta cika ma kuɗin.
Ita rayuwar musulmi da mabil adama zan ce ne na rai da mutuwa. Ana cikin wannan taro watakila na ayyana cikin shekara 4-5 zan tara wannan kuɗi. Sai kuma wa'adi ta Allah ta kasance bayan na shekara 3 ina tara kuɗin nan me zai faru?
To idan kana cikin tarawa kuma sai Allah ya sa ko kwanan ka ya kare ta Allah ta yi faru ka mutu, to kaga fa yadda shari'ar musulunci take shine cewa duk abin da ka bari ya zama na magada, kuma har wannan kudin su ma sun zama na magada. Saboda haka su magada su za su ce ga abin da za a yi da kudin. Idan aka rarraba kowa ya samu nashi, in wani daga cikin yayanka ko kuma magadanka suka samu wani ya samu kudin gabaki daya, to wataƙila shi sai ya ci gaba. In kuma an tsintsinka su ne, in suka ce a mutum ɗaya ya ci gaba sai ya ci gaba, in kuma suna son kudin su ne gabaki daya sai a turo musu kudin su a biya su.
Yanzu kuma ga Suleiman Muni, bar ma a ɗauke da shirin nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A yanda ake shirin sake bude makarantu a ranar 15 ga watan Oktoba bayan kammala babban hutu a jamhuriyar Niger, wata tawagar shugabannin hadakar kungiyoyin nakasassu wato Federation des Personnes Handicapées ta fara rangadi a karkarar dogon dutse da ke yankin Doso da nufin fadakar da iyayen yara nakasassu fa'idar kai su makaranta domin samun ilimin zamani. Wannan wani bangare ne na tsarin baiwa irin waɗannan yara damar daukar karatu cikin aji guda da sauran yaran da ba su da tawaya, wato education inclusive, na nufin kawo ƙarshen bambanci a tsakanin yaran wannan ƙasa, kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar makafin Niger Malam Musa Nasir ya yi min bayani ta wayar telefon.
Mun zo nan dogon duci bisa taimakon kungiyar mu ta ƙasa ta Federation da finance makin Plan Niger don mu ba su wasu kai bisa dokoki da kuma bisa inci haƙƙin yara da a hiddo su a sa su makaranta. Mu za mu ba su horo bisa wani abu wanda aka ce ma guidance parental ko counseling, saboda su zo gida-gida su waye suwa kamar horo da uwaye yara wanda addaji. Kun san wani abu sai wanda ya saba tunda waɗanda uwaye yara na. Idan su muna iya jibin ƙwarai in sun ka ta daji wajen uwayen wasu yara da ba su so su sa yaransu da kwal na kasassu, su waye su musu da kanu saboda su samu su sa ɗiyansu makaranta. Kuma akwai identification da insha Allahu muka san kamar dunnan departamentin dogon duci duk inda yaro yake, inda yana da nakasa ko buƙatar musamman a samu a hiddo shi a sashi makaranta.
Wato kuna rubutar yaran da ke da na ƙasa kenan a karkarar Dogon Dutse?
A karkarar Dogon Dutse don ku shina insha Allah yanzu suna mutane da muka ba horo. Za mu ba su kamar takarda da aka ce mafish za su taya gida-gida ƙauye inda adda yara su samu su identifiye su kuma bisa fish an rubuta kowace irin da kasa adda mutum in kai makafu na ko kurmi ko kurma ko kokai zabayana bisa fish kina za a rubutawa kuma a gani wacce matsala gare ka. Kuma insha Allahu muna son har su kansu malamai wanda a ƙauyoyin yaran ga duk za a ba su horaswa saboda su samu su ɗauki yara su inscripts cikin lakol na garinsu ba ba sai yaro ya zo na Dogon Dutse ba.
Wato ana iya kai su makaranta kenan wadda baki ɗaya yara ke yi ba wai sai dole fe makarantar makafi ko ta kurame ba.
Ta kurame aha wanda aka ce ma inclusion education ko education inclusive. Duk shi na insha Allah aka so a bunƙasa na a cikin departamentin ganin Dogon Dutse.
Kun lura cewa kamar karkarar Dogon Dutse ba a baiwa yara na ƙasassu damar su yi ilimin zamani ne yasa kuka kaddamar da wannan shiri na zagayen ƙauyukan da ke wannan shiya?
To abana wanda ka gane kamar cikin project din da ita federation ta yi akwai gungumi kamar departament Sari duka irin su Kwalo, Sayi, Torodi, Walam, Gaya da nan Dogon Dutse suna an ka koka kuma pilot za a gani nan da shekara uku muka so a sa yaro yara kamar masu bukatan musamman ko na kasar su wajen 3,000 muka so kaga kenan zai zama pilot kuma
wato tsari ne na gwaji kenan a ga irin sakamakon da zai bayar kafin a nan gaba a kimfada abin zuwa sauran sassan kasa.
Aha hakan gana saboda in an ka gani za a gani ga abin da federation ta yi a cikin shekara uku an samu yaro 3,000 domin karfe suko din Niger gaba ɗai yaran da ka makaranta wajen shekaru nawa duka su ba su wuce da 5,000 kuma na a cikin shekara uku an samu yaro wajen 3,000 su shiga makaranta kaga abana wanda za mu bar mu gwamnati shi ma ya kama ya ci gaba cikin tsarin jahohi ba.
Akwai alamar wannan shiri naku ya samu karɓuwa?
To lalle akwai muna tammaha kwarai tunda nan ma inda mun ka fara kaɗan formation akwai da yawa wanda ana kiran mu ana ba mu labarin yara ga inda suke koko wata rana muna nan zaune sai ka gama uwaye yara sun zo su ci ai sun ji labarin ana ba da horo suna so su kawo yaransu ana samun haɗin kai insha Allah kware makwa sosai wallahi.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakonmu Malam Musa Nasir da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Sharhin jaridun na yau ba cikin manyan labaranta na zakulo wannan. Professor Obuku Ajiman za ta iya zama mace na farko shugaban kasa wani babban sarki ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin ta ce babban sarkin Gomuwa Bujumbura da ke cikin gundumar Gomuwa ta gabas a cikin jihar tsakiya na Nakojo SL ya bayyana cewar mataimakin dan takarar shugaban kasa National Democratic Congress NDC Professor Jinana Obuku Ajiman za ta iya zama shugaban kasar Ghana na mace na farko game da abin da shugaban na gargajiya ya ce ne yana dubi ne ga ganin mace ta tsare bisa matsayi na shugabancin kasar nan ya ce Professor Obuku Ajiman daga dukkan alamu ita ke da wannan martaba. Akan wannan maganar da ya yi ya kara himmanta mataimakiyan shugaban kasar na NDC da kada kawai ta hangi cewar za ta tsare matsayin mataimakiyar shugaban kasa amma ta hangi zama shugaban kasa ga baki daya a cikin kasar nan. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan labarin an karrama babban jami'in zartarwa na Alfa Jaridar ta ce gidauniyar nan da ake cewa Ambassadors for Peace and Justice Foundation Ghana ta karrama babban jami'in zartarwa na Alpha Radio Sheikh Muhammad Radwan ta kuma yi masa kyauta. Jaridar ta ce wannan gidauniya ta karrama babban jami'in ne saboda gudunmawar da ya bayar a lokacin da ake tsananin fama da cutar coronavirus. Jaridar ta ce wannan kungiya dai ta zaɓi mutum biyu ne a cikin ƙasar Ghana da babban sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Farouk da Sheikh Muhammad Radwan ta karrama su saboda irin gudunmawa da suka bayar babu kakkautawa. ‘Yan sanda sun kama wani mai maganin gargajiya da abokansa dalilin kisa da aka yi wa wani jami'in kuɗi na Hot FM wato tashar radio ne mai zaman kansa. Wannan ne sharhi da jaridar Daily Graphic babban jaridar ƙasar Ghana ta yi. Jaridar ta ce ‘yan sanda a nan Accra sun kama wani mai maganin gargajiya da abokansa dangane da kisa da aka yi wa Nana Ndoli Peni na uku Bamuhini na Nchi Kramokrum da ke cikin jihar yammaci ta Arewa. Wannan ya biyo gano gawar wannan ɗan caliki ne kwance jina-jina a kan gadon wani hotel da ke kusa da tashan motocin takuraji da ke a Kaneshi nan Accra. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan, za mu kuma kammalawa ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A wani jawabi da ya yi a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, Shugaba Donald Trump ya faɗa cewa duniya ta shiga cikin wani rudani. Mun tsunduma cikin wani rikici da abokiyar gaba ta ɓoye, ita ce ƙwayar cutar China, wacce ta hallaka mutane da dama a ƙasashe 188. Amurka ta ƙaddamar da wani shiri na yaƙi da COVID-19 gadan-gadan, ciki har da na'urorin taimakawa numfashi mai tarin yawa da za a raba wa ƙasashe masu buƙata da wasu kayayyakin kiwon lafiya. Ko a yanzu akwai magungunan rigakafi guda uku da ake gab da kammala gwajinsu, inji Trump.
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus.
Ya ce za mu raba maganin, za mu yi galaba a kan cutar, za mu kawo ƙarshen annobar, kana za mu shiga sabon zamani mai cike da nasarori da ba taɓa gani ba, da haɗin kai da kuma zaman lafiya. A daidai wannan lokacin kuma za a tuhumi shugabannin China akan ayyuka da suke gudanarwa, inji Shugaba Trump.
In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing.
Yace a farko-farkon barkewar cutar, China ta rufe tafiye-tafiye a cikin gida, amma ta bari jirage na barin China suna yaɗa cutar a sauran ƙasashen duniya. Gwamnatin China da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da kusan China ke da iko da ita sun yi ƙarya cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da cutar na tashi daga jikin wani zuwa wani. Shugaba Trump ya kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tuhumi China akan ayyukanta na lalata muhalli.
Every year China dumps millions and millions of tons of plastic and trash.
A duk shekara, China tana zubar da sharar robobi da datti a cikin teku na miliyoyin ton, tana kuma shiga ruwan wasu ƙasashe tana kamun kifi, suna lalata halittun ƙarƙashin teku, kana suna gurɓata sararin sama da sinadarin mercury fiye da duk wata ƙasa a duniya. Gurɓata muhalli da China ke yi ya kusan ninka wanda Amurka ke yi sau biyu, da kuma yadda yake ƙaruwa cikin gaggawa. Idan Majalisar Ɗinkin Duniya tana da wani tasiri sosai, Shugaba Trump ya ce da ya kamata ta maida hankalinta akan matsaloli sosai na duniya da suka hada da ta'addanci da danne haƙoƙin mata da tilasta aikin ƙwadago da safaran ƙwayoyi da safaran bil'adama da tilasta shiga karuwanci da tsangwamar addini da cin zarafin ƙabilu da addinai tsiraru. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da tsokaci sai a rubuto mana ta Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Kuna iya yin tsokaci da duban sharhohinmu na baya-bayan nan a shafin farko na VOA Editorials www.voanews.com/editorials.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaran.